Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kunal. Tare da Aliyar Giras Abdu da sauran abokan aiki muka saki muke kamu wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 13 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, yan sanda sun ce dalibai mutum ya Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya sun kashe wata daliba Krista ta wajen jifar ta da duwatsu suka kuma kona gawarta bayan da suka zarge ta da yin sabo. Gwamnatin Finland ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta nemi shiga kungiyar tsaro ta NATO ba tare da bata lokaci ba a matsayin martani kan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Kana asusun tallafawa kananan yara UNICEF ya ce kimanin yara miliyan 18.5 ne galibi mata ba sa samun ilimi a Najeriya sakamakon hare-hare da garkuwa da dalibai da yan bindiga ke yi a arewacin kasar.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa kasar kamar ta kulla wutar jijiyar hakoma adalai da kasar China.
Gwamnatin Kamaru za ta yi batun daga ke da wannan yarjejeniya za a samu shigar kudade masu yawa da kuma aiki da za a samarwa matasa a wannan bangaren domin daƙile zaman kashe wando.
Idan muka leƙa Najeriya kuwa ma'aikatan ayyukan jin kai da ba da agajin gaggawa ciki gudanar taron ba da horo ga nakasassu kan sana'o'in hannu a Kano.
Za mu ba su training akan yadda za su harhaɗa man shafawa, sabulun wanka, sabulun wanki, za mu kuma horar da su akan noman kifi.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, Isa Lawal Ikra zai kawo mana shirin sa na manuniya sai kuma nasihar Juma'a daga malaima. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Yan sanda sun ce dalibai musulmi a Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya sun kashe wata daliba Krista ta wajen jifar ta da duwatsu suka kuma kona gawarta bayan da suka zarge ta da yin sabo. Kakakin rundunar yan sanda na jihar Sokoto Sanusi Abubakar ya ce wasu dalibai musulmi a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari sun tayi da tarzoma bayan da wata daliba Deborah Samuel ta yi waɗansu kalamai a kafofin sada zumunta da suka ɗauka a matsayin sabo. Bisa ga cewarsa, ɗaliban sun fitar da ita ƙarfi da yaji daga wani ɗaki da hukumomi suka ɓoye ta, kana suka kashe ta suka kuma cinnawa ginin wuta. ‘Yan sanda sun ce za su kama dukan waɗanda aka gani a hotunan bidiyon da aka yi ta yayatawa a kafofin sada zumunta. Gwamnatin jihar Sokoto ta ba da umarnin rufe makarantar ba tare da ɓata lokaci ba da nufin gudanar da cikakken bincike. Ranar 13 ga watan Mayu ta kasance ranar mata a jamhuriyar Niger, ranar da matan suke fitowa domin jan hankalin al'umma kan abin da ya tsone musu ido. Tun daga lokacin da aka fara wannan gangami, hukumomi suka fara kulawa da damawa da mata harkokin siyasa, jagoranci, rike madafu da kuma sauransu. A bana, maudu'in taron shine gudunmuwar mata a matsalolin tsaro. A hirata da wakiliyar Tamar Abari, Hadiza Himma, ‘yar kungiyar farar hula kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata, ta yi ƙarin haske kan dalilan zaɓar wannan maudu'in na bana.
Wannan maudu'i an ɗauke shi ne saboda lokacin kashe-kashe an kulla muke. Yanzu in kika diba a Afirka ta yamma ko mu nan wajen Sahara, muna cikin kashe-kashe an kulla na ta'addanci. Mata suna da babban gudunmuwa da za su kawo a cikin harkar tsaro. Tunda yau in ba a ci ma guri bisa kan harkar tsaro, me yasa? Saboda mata ne ba a sa a cikin tahiya ba. In aka diba a duniya, mata su ne kaso wajen 52. Wa'annan matan su ne wa'anda wannan abun ya shafa. Kin ga in ana harkar tsaro, mata mazazan su ne ake kashewa, ɗiyansu ne ake kashewa, za a tai a bar su da marayu. Banda shi kuma wa'annan matan su ne ake uzura ma in an kare yaki ma wa'annan mayaka da mata suke umfani su cimma gurinsu. Akwai wasu kudurori da majalisa ta ɗinkin duniya ta fannin tsaro wadda ake cewa Conseil de la Securite ta ɗauka. wajen guda 11 ke akwai duk wa'annan kudirrika suna magana ne a bisa san kare haƙƙin mata da aba mata incin su a lokacin yaki da kuma ya kamata in akwai wasu shawara da gudunmuwa da sasantawa da ya kamata a yi da waye kai a bisa kan harkar yaki ko kuma neman kwanciyar hankali mai dorewa ya kamata a rika sa mata kuma a cikin duniya akwai mata da yawa waɗanda sun taka rawar gani bisa kan kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya mai dorewa.
Hadiza Himma ya gwagwarmaya a hirarsu da wakilinmu Tamar Abari. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Finland ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta nemi shiga ƙungiyar tsaro ta NATO ba tare da ɓata lokaci ba a matsayin martani kan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine, lamarin da zai sauya tsarin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Finland a cikin makonni ƙalilan. ‘Yan majalisar dokoki na ƙasar Finland za su kaɗa ƙuri'a a cikin makonni masu zuwa kafin gabatar da buƙatar shiga ƙungiyar ta NATO a hukumance mako mai zuwa a wani yunkuri da ake gani na haɗin gwiwa ne da ƙasar Sweden. Rasha ta yi barazanar ɗaukar abin da ta kira matakin fasaha na soja idan Finland ta shiga ƙungiyar ƙawancen.
In an jima kaɗan alheri da sake dawowa da labarai kafin nan za mu liƙa ƙasar Kamaru wadda ta ƙulla wata yarjejeniya da ƙasar China ta ƙarƙara fa a kudancin ƙasar. Sai dai wannan yarjejeniya na shan suka daga masana tattalin arziki da ma masu adawa. Ga ƙarin bayani daga Muhammad Bachar Ladan.
Kamaru ta haɗa yarjejeniyar haƙar ma'adanai da ƙasar Sin. Ministan ma'adanan Kamaru Gabriel Dodon Doke ne ya rattaba hannu da kamfanin Sinotrail Corporation a ranar 6 ga watan Mayu ta shekara 2022. Wannan yarjejeniyar ta hada da haƙar karafa a Kirbi da ke kudancin Kamaru na tsawon shekaru 50. Ta hanyar wannan ma'adanai Kamaru za ta samu kudaden shiga kimanin biliyan 23 na kudin sefa a kowace shekara. Al'ummar yankin da aikin ya shafa kuma za su samu gajiyar tallafin kusan biliyan 5. Ga kaɗan daga bakin minista Dodon Doke.
Justement le trésor public engrangera à travers cette activité, j'allais dire ce projet.
Gwamnatin Kamaru za ta riba tun daga ce da wannan yarjejeniya za a samu shigan kuɗaɗe masu yawa da kuma aiki da za a samarwa matasa a wannan ɓangaren domin daƙile zaman kashe wando sai kuma al'ummar wannan yanki da za a taimaka musu su ma da
gaske.
Sai dai 'yan adawa da masana tattalin arziki ba su gamsu da wannan yarjejeniyar ba, suna cewa kuɗin da ake nufin zubawa gwamnatin Kamaru ya yi ƙaranci da gaske. Edmond Fiati, masanin tattalin arziki ne, ya ce.
Pour le prix que nous avons vu, moi ça me pose quand même des questions.
Wannan kuɗin shiga da aka bayyana mana cewa za a bawa ƙasar Kamaru a ƙarƙashin wannan yarjejeniya a gaskiya bai yi ba. Ya za a yi minista ya rattaba hannu da sunan ƙasa domin a ba mu biliyan 23 a kowace shekara. Alhalin yanzu kuɗin ƙarfe ya haura sosai a kasuwa, ya zama dola 2,000 kowane ton bayan an sarrafa shi. Wannan na da ban mamaki, yana da kuma ban haushi.
Non, c'est de l'ergotage, ça ne veut absolument rien dire.
Wannan yarjejeniyar ba ta da ma'ana ko kaɗan. Mun san yadda abubuwa suke gudana da 'yan direbobi kawai suke ɗauka a ƙasashen, saboda yayin da suka zo ƙasashen namu zuwa suke da duk ma'aikata a ta masu yi musu jirgi da daga sin suke zuwa da su. Mutane da yawa suka ce ba abin yarda ba ne a ce a tsawon shekaru 50 na aikin haƙar ma'adanai ƙasar Kamaru za ta samu kawai biliyan 300,000 na kuɗin sefa a matsayin kuɗin shiga. Dole a sake lale. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gai da Muhammad Bashir Ladan, harin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce kimanin ƙananan yara miliyan 18,500 ne galibi mata ba sa samun ilimi a Najeriya adadin da ya haura na shekara ta 2021 bara asusun na UNICEF ya yi kiyasin cewa kananan yara miliyan 10.5 ne ba sa zuwa makaranta a ƙasar da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka a hirar shi da manema labarai babban jami'in ofishin UNICEF a birnin Kano Rahama Fara ya bayyana cewa hare-haren da masu ra'ayin jihadi da kuma mahara ke kaiwa a arewacin ƙasar sun gurguntar da harkokin ilimi bisa ga cewarsa hare-haren sun sa gwiwar iyaye ta yi sanyi suka kuma hana su tura 'ya'yansu makaranta tunda kungiyar Boko Haram ta sace sama da 'yan mata 200 a makarantar Chibok aka ci gaba da kai hare-hare da kuma garkuwa da dalibai asusun UNICEF ya bayyana cewa a bara 'yan bindiga sun yi garkuwa da kimanin dalibai 1,500 yayin da aka saki galibin su bayan biyan kudin fansa har yanzu da dama suna hannun 'yan bindigar a cikin jeji ɗan sanda a ƙasar Pakistan sun faɗa jiya Alhamis cewa wani bom ya tashi a birnin Karachi ya kashe mutum guda ya kuma jikkata waɗansu 13 wani abin fashewa da aka ɗana a kan babur ya tarwatse da kusan tsakar dare a cibiyar kasuwanci ta sada da ake samun hada-hadar jama'a bisa ga cewar 'yan sanda da kuma jami'an asibiti bisa ga dukkan alamu an tunkari wata mota ce da ke ɗauke da jami'an tsaro mayakan ruwa na ƙasar Pakistan fashewar ta lalata motoci da dama da suka hada da motar jami'an tsaron yayin da biyu daga cikin jami'an tsaron suka jikkata babu wata kungiya da ta dauki alhakin harin nan da nan daga ƙarshe karancin madarar jarirai da aka fara fuskanta watanni da dama da suka shige ya fara tsananta a Amurka yayin da kalubalen kai madarar shaguna da kuma dakatar da amfani da waɗansu da ke kasuwanni ya sa iyaye fuskantar kalubale wajen samun madarar Karancin madara ya sa shaguna kayyade yawan madara da iyaye za su iya saya domin gudun kada waɗansu su saya su tara. An fara fuskantar karancin madara jarirai ne a ƙarshen shekarar da ta gabata bisa ga rahoton wani kamfani da ke sa ido kan kayayyaki da ake sayarwa a shagunan sayar da kayan masarufi. Jiya Alhamis Fada White House ta sanar da cewa gwamnatin shugaba Biden tana ɗaukar matakai da dama na shawo kan wannan lamari.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ma'aikatar ayyukan jinƙai da bada agajin gaggawa ta Najeriya na gudanar taron bada horo kan sana'o'in hannu da noman kifi ga nakasassu maza da mata da suka fito daga shiya arewa maso yammacin ƙasar a wani mataki na ƙarfafa musu gwiwa don dogaro da kai. Daga Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton.
Taron naini uku na gudana ne a nan Kano inda aka zakulo mahalarta taron daga jihohin Kaduna da Katsina da Sokoto da Zamfara da Kebbi da Jigawa da kuma Kano. Alhaji Garba Magaji da ya wakilci babban sakataren ma'aikatar ayyukan jin kai da bada agajin gaggawa ta ƙasa Dr. Nasir Gwarzo ya yi ƙarin bayani.
Zan ba su training akan yadda za su harhaɗa man shafawa, sabulun wanka, sabulun wanki, za mu kuma horar da su akan yadda za su ainihin haɓaka noman kifi na gyaran waya da kuma kwamfuta. Abu ne wanda za a ci gaba da shi wannan farawa ne ba wai an gama ba ne.
Dr. Bilyamini Umar ƙwararren likitan dabbobi ne da ke fama da lalurar ciwon laka. Kuma shugaban kungiyar masu fama da wannan cuta ta ƙasa reshen jihar Zamfara ya ce wani bangare na bitar ya yi daidai da fannin da ya kware.
Kamar yanzu shi wannan fish farming ko da ma mu likitocin dabbobi akwai bangarura da dama na harkar kiwo wanda ya shafi kiwon kaji, kifi da dai makamantansu. To wannan zai ƙara taimaka min wurin a kasuwanci da nake yi da kuma ba mutane a al'umma. Taimako na yadda za su dogaro da kansu ta wannan gefen na sana'o'in.
Shi kuwa Aliyu Altin Riba, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta Najeriya reshen jihar Kebbi, ya ce sun dade suna dakon makamancin wannan tsari daga gwamnati
kamar yadda kai bayani daga ba mutun kifi kun muka gora mishi yadda zai kama kifi ma'ana kasuwanci za a koya muna kasuwanci wanda zamu dogaro da kanmu har ma waɗansu ne suke tare da mu su ma su amfana saboda idan aka samu kasuwanci ko kuma aka samu jallilin kasuwancin nan to gaskiya Allah ba karamin tasiri zai yi ga mutane masu na kasa ba to muna kashi 15 ne a cikin 100 na yawan jama'ar Najeriya so ina ganin idan za a doki kashi 10 ciki a tallafa musu to ma an karar da abun nan saboda already kashi 5 din nan da makila akwai ne suka dan jingina dagawa suke so a yi musu hukuma tura su saboda kuma muna fata kuma banda wangara aka fara yanzu dukkan mutanen mu masu lalura ta musamman Allah ya sa su ma su samu shiga cikin wannan horo domin kowa dogaro da kanshi
a ƙarshen taron bada horon za a baiwa kowanne guda daga cikin malartan naira 100,000 a matsayin kuɗin jari sai ne akwai tsarin bibiya daga jami'an gwamnati
Cabinet Secretary ya gaya musu cewa za a rika bibiyar su san cewa shin sun ci gaba da wannan abun shin ya albarkaci ainihin rayuwar su kamar yadda muka tsammani ko kuma ainihin yaya
jimlar na kasa su 30 ne ke halartar taron bitar wanda za a kammala a ranar Juma'a mai zuwa duk da cewa an yi makamancin wannan taro a sauran manyan shiyoyi na Najeriya amma hakan na alamta cewa akwai doguwar tafiya kafin wannan shiri na ma'aikatar jin kai da bada agajin gaggawa ta Najeriya ya kai ga adadin na kasassun kasar da ke bukatar wannan horo da tallafin jari Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gari da Mahmud Ibrahim Kwari ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon anan yake cewa karfe 1 da minti 16 na dare yanzu kuma sai shirin
manuniya ashe dai wani hadarin hatsari madrasar jantare Najeriya ta ango game da kuskurimar dokokin zabe ta ce a koma baya a sake sabon duba
to bai kamata kai zabe ba ka shiga kai zabe in aka je kotu ta ce ai zabe ba tayi ba ai banna kuma wannan zai shafi kusan kowani babban jami'a
ita ko madrasar gamayyar jami'un Najeriya da ta tattaki bukatar ganin an ƙara wa'adin zaben fidda gwani cikin jami'un tare Najeriya zuwa hukumar zaben tare Najeriya tabbatarwa da duniya ta yi cewa har yanzu bata cire rai cewa za a ƙara lokacin zaben fidda gwanin ba
duk haka dai muna so dai su sake dubawa su gani to kuma ya da cewa za su duba insha Allah za mu samu zaitutuwa
game da maganar masu mukami a gotin tare Najeriya da suka riga suka sai takardar sha'awar taka takara ba tare da sun aje mukami ba kowa ɗaya daga cikin layin Najeriya ne ke cewa sun riga sun taka tarko koda ko sun tuba
duk wani wanda ya je ya sayi form to ya riga ya shiga cikin harkokin hada-hada yayi akan karyawa ta wannan doka din saura kuma sai mu tsaya mu gani idan an je an kalubalanci wannan a kotu to wannan yana iya shafan nagartaccen tsayawa takarar shi
game da maganar farashin takardar taka takara na jami'in tare Najeriya kuwa ƴan Najeriya ne ke ci gaba da tattauna batun da suka ce a gaskiyar magana siyasar Najeriya ta turgude daga kyakkyawar turba
a ce wai yanzu an zo ana saka form na gwamna miliyan 50 na shugaban kasa miliyan 100 to ya ilahi ina za a
to gaskiya ba maganar tsadar kuɗin ne yake da matsala ba matsalar inda mutanen suka samu kuɗin
sai dai su ƴan majalisun kasashen Afirka ga yawo duniya suke cewa akwai bukatar kasashe masu karfin tattalin arziki su yafe wa kasashen Afirka ba su kan da suka ci domin ya riga ya zama musu guba
muna ganin a yafe bashin amma kuma share bashin gaba daya dan an yi mana baya ba zai hana mu nima gaba ba
wadannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin an kawo ƴan ƙasa Roman demokratiyan da za su dinga warba shiri na 65 cikin jerin shirin manuniyan da a duk ranar Juma'a ku masauraro kukan yi mana maraba mai yiwa maraban kuma amma ta tattauna batun tattago ta goma shi ga kasashen Afirka ne yasa masun Afirkan suka tattara taron tunkuɗe tarin bashin da ke kan kasashen Afirkan dan su ma su samu su dan yi kiba har ma dai mataimakin shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Honorable Ahmad Idris Wase yana warware batun da yace ƴan Afirka dai suna buƙatar a yayi musu wannan bashi dan su samu sawaba.
Abin da yake sa cin wannan taro farko tukuna a hadin kan nahiyar mu ta Afirka da kuma samun dogaro da kai da walwala ta hanyar da za a duba abubuwan suke tafi kuma suke shafi nahiyar misali abubuwan suke shafi basuka a ga cewa an shafi wa'annan basuka dan mu samu dogaro da kai da walwala. Muna sanin a yafe bashin amma kuma share bashin gaba daya.
Ai da an taba yafe mana basusukan amma kuma suka sake taruwa.
Kullun wanda ya bashi da shi shi kiro ko kuma shi ke nima dan an yi mana baya ba zai hana mu nima gaba ba.
Haya za ku ja hankalin wa'annan kasashe da kuke ciwo bashin a hannunsu.
Farko tukuna su duba halin da muka shiga da cewa su karan kansu abin suka samu abubuwa ne suka samu su ga Afirika ba abu ne muke da muke nima special ba. Yan uwan mu ne da iyaye da kakanni aka kwashi suka zuka yi bauta suka rayar da wannan tsarin arziki nasu da kuma samu musu wayannan arziki.
Dalamu dai duk da hukuncin kotun dauka karar da take dukkanin masu mukamman da ke rike da mukami suke son taka takara su aje mukami da kuma umarnin aje mukamin ministocin tare Najeriya da aka ce wannan umarni ne daga bakin baba. Ɗaya daga cikin lauyoyin Najeriya barista mai nasara Umar din da ke fashin baki ya ce ai an riga an tabka tabkin da koda sun sauka tunda dai sun saye form na sha'awar taka takara akan kujera to sun riga sun ciyo guba.
Matsayin sashi na 84 sukin sashi na 12 a takaice shine duk wani mai rike da mukami na nadi mukami ne na minista mukami ne na ambassador mukami ne na DG ko executive secretary ko wace hukuma ce kake rike da ita duk wannan su wanda yake da ra'ayin yayi takara to dole ne ya ajiye mukami shi kamin a fara shirye-shiryen da zai sa shi yayi wannan takara a nan wurin duk wani wanda yaje ya sayi form to ya riga ya shiga cikin harkokin hada-hada na shirin wannan takara yayi akan karyawa ta wannan doka din saura kuma sai mu tsaya mu gani idan an je an kalubalanci wannan a kotu to wannan yana iya shafan nagartacce tsayawa takarar shi ko kuma ma ya shafi tsayawar jam'iyyar shi inda shine ya zama wanda zai rike ma jam'iyyar tuta
ganin yadda wasu ƴan ƙasa ke ci gaba da cikukuyar cunar masar tarayyar Najeriya akan maganar kuskurimar kundin zaben da ta kare yin da wasu ke ganin bai yi daidai ba ya sa mataimakin mai tsawatarwa na masar jan tarayyar Najeriya sanata Aliyu Sabi Abdullahi sanata duniya cewa wani hadari fa masar ta hango da ba zai wa Najeriya dadi ba
a tsohon doka dama can ai maganar delegate kuma aka yi maganar abin da ake kira statutory delegate shine shugaban kasa gwamnoni sanatoci dan majalisa ciyamomi kansiloli su ne ake kira statutory delegate to da aka zo gyaran wannan dokan ya aka yi Allahu a'lam sai ya kasance a shi ai kuskure inda aka ce da ƙarin wa'anda suke wannan statutory delegate sai aka manta da wannan sai wasu suke gani in aka je da wannan zai iya yiwuwa a ce ai kawai sai dai delegate ne kawai kamata su yi wayancan statutory delegate din gaba ɗaya bai kamata su yi zabe ba to bai kamata kai zabe ba kuma ka shiga kai zabe in aka je kotu ta ce ai zabe ba ta yi ba ai banna kuma wannan zai shafi kusan kowane babban jam'iyya to shi yasa muka duba muka ga kuskure ne kuma in aka bashi ba karamin banna zai ba
game da maganar matsalar tsadar kudin sha'awar taka takara na jam'iyyu kuwa tsohon masar jan tare na daga jihar Kanan Dabo sanata Mas'ud El Jibril Dogwa ne ya dire daren dallan bayanin da yace wannan farashi ba zai taimaki demokradiyyar Najeriya ba
dole ne ya zama na jam'iyyar ta dinga kallon abubuwan nan ta gefe guda biyu gefe na farko shine idan ta tsawwala kudin nan ta san da cewa sai masu kudi ne za su zo su sai form sannan ma kudin form ne aka tsawwala ina magana kudin da za a zo a ce za a je a yi yakin neman zabe ina magana kudin da zaka zo ka ce zaka je ka buga poster ina magana kudin da zaka dauki agent za su je su kula maka da akwatin zaben ka
ka tsaya zabe a shekara ta 1999 wai wancan lokaci nawa kuka tsaya ne
yayi mu a lokacin da muka sai ina jin ni dai takarata ta sanata ina jin ko naira 2000 ne ko 2015 kaga idan ka kwatanta wancan lokacin da yanzu ai al'amarin ba a magana
wannan ya nuna demokradiyyar Najeriya ta balaga kenan
a'a inda ta wannan bangaren ne ba magana ce take ga ba a ce wai yanzu an zo ana saka form na sanata miliyan 20 na gwamna miliyan 50 na shugaban kasa miliyan 100 to ya ilahi ina za a
sai dai wani mafashin baki akan al'amuran da kan kai komo a karkokin siyasa daga jihar ta Kanan Dabo Malam Ibrahim Ado Kurawa koro bayanin cewa ai ba ma kudin da aka tsawwala na siyan takardar sha'awar taka takarar ba a yadda aka yi aka samu kudin ma shine abin da ya kamata ƴan kasa su duba
to gaskiya ba maganar tsadar kudin ne yake da matsala ba matsalar inda mutanen suka samu kuɗin idan da a ce wa'annan mutane magoya baya ne alal haqiqa bil haqi suka tara musu kuɗin to ya nuna irin karbosu to amma tunda ba hanyoyin da za a san ina suka samu wannan kuɗin shi yasa ya zama corruption to wannan shine illar ba wai yawan kuɗin ba
amma kuma ana hakaito kungiyoyin magoya baya suna cewa su ne suka sema mai neman takarawa ne
ni da kai duk mun sani cewa kungiyoyin nan a takarda ne yanzu in kana so a sai maka sai ka ba kungiyar ka ba su kuɗin saboda kaga da INEC da EFCC sun ya kamata fito da tsari na binciken mutane inda suka samu kuɗin ɗan Najeriya aka taurewa haƙi na cewa wanda jam'iyyar nan suke ba za ka taɓa samun wani na gaske ya samu takarawa
ashe dai duk da fitowa fili ferere da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta yi cewa ba za ta ƙara wa'adin lokacin za a zaɓan fidda gwamnati cikin jam'iyyu a ƙasar nan ba shugaban haɗakar majalisar jam'iyyun tarayyar Najeriya Malam Yusuf Saniya Bagin da ya go nan batu zuwa gaban kuma zaben ya ce har yanzu su kan ba su haƙura ba
ba ma so mu yi abu a cikin gaugawa wa zo a samu matsala da yawa wanda muka hankali ba sai a kai party court cewa party yayi abin da ba daidai bane to shine sa muka ce to ya kamata ita hukumar zabe da Allah su sake dubawa su ga yanda za a yi a ba jami'u dan lokaci har zuwa August a kara mu wata bi kuma ya duba yace to lalle kan zai kawo musu wasu matsaloli wanda a fahimtar su kuma a ganin sai suka shirya abin suna ganin kamar yanda dai suka kawo shi din nan shine suka gina kamar yafi to muka ce to eh to mun ji amma duk haka dai muna so dai su sake dubawa su gani to kuma ya yarda cewa za su duba abin da za su amma muna ganin kamar insha Allah za mu samu daidaituwa
to duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya bace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sake sanar da wanda suka tafi manyan kujerin kasar nan a gaba domin kowa daga juma'an nan ma saura kwanaki 381 ne ga dukkanin masu muzuran matse murafin iko a wannan kasa su yi sallamar sakin kujerin idan ma sun yi sa'ar sakin su cikin muhibba kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan kawo muku dan kakkabin kabe muku duk wata fargaba ni Isa Lawal Ikrar na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaida na Ikrar baban manuniya yanzu kuma sai nasiha juma daga bakin malamai
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Ibrahim Muhammad Duguri shugaban majalisar malaman babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri abin da nake so in jawo hankalinmu a wannan lokaci shine muhimmancin kyauta da kuma taimako ko taimakekeniya tsakanin al'umma baki daya babu shakka halin da muke ciki duk wanda ya dauki wata dukiya abin da ya shafi kuɗi abinci ko tufafi ko kuma kulawa da halin da wasu bayan Allah suke ciki ta hanyar dauke musu kudaden asibiti ko kuma kudin magani dan saboda rashin lafiyar da suka samu kawunan su a ciki ko kuma dai yaye musu wata damuwa da take damun su to abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin addinin musulunci kuma duk mutumin da yake ciyar da dukiyar sa tsakani da Allah kuma dan neman yarda Allah ga wanda yake mabukaci ta hanyar bashi abinci ko ta hanyar bashi tufafi kamar yadda muka yi bayani ko kuma dai ya bashi kudin yayi duk abin da yake da bukata da wadannan kudade to babu shakka addinin musulunci ya kwadaitar da mu kuma ma akwai sassa ko kuma fannonin da suke zamowa wajibi wanda yake Allah ya hore masa wajibi ne taimakawa ƴan uwansa makusanta da iyaye na zumunci wato ƴan uwan na zumunci da kuma ainihin wato marayu da matafiya da kuma waɗanda suke gajiyayyu da kuma miskinai wannan taimako yana ƙara ainihin wato a kyakkyawar alaka tsakanin mai bayarwa da wanda ake bawa sannan kuma yana ƙarasa bayin Allah su yi wa junansu addu'a a yayin da ma ba su san ana yi musu addu'ar ba kuma wannan addu'a ce tafi zamowa karɓaɓɓiya a gurin mahallicin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to masha Allah Allah saka da alkhairi masu raro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu damu ku da wani sabon shirin kafin bi salama bari mu amfani da wannan dama mu taya iyalan marigayi Alhaji Awwal Akawo da Alhaji Usman Musa dan baba murnar daurin auren ƴaƴansu Isa Usman Musa da Riƙayya Awwal Akawo wanda za daura gobe Asabar a gidan Alhaji Yahya Ibrahim dake kusa da Ahlan Wasalan a unguwar Rogo dake Jos a jihar Filato da fatan Allah ba da zaman lafiya amin haka kuma muna mika sakon tayin murna ga iyalan Muhammad Bala Kucici wazirin sarkin Hausawa a New York da iyalan Usmaniya Akumasi da na Alhaji Audu Inayi na daurin auren ƴaƴansu Aisha Muhammad Ibrahim Mamman Long dan Karima wanda za daura a gobe a sabar da misalin karfe 3 na rana a masallacin Masjid Siddiqui wato a wato titin Boston dake birnin Bronx na New York. Allah bai wa ma'auratan zaman lafiya. Yanzu a madadin alheri Grace Abdul ta gabatar da shirin da kuma Jimbi Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Karam. Ni Sarfil Hashim da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai anjima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.